sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da ma da Lon FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Sauraronmu assalamu alaikum kuma sannunmu da warhaka ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani amma da farko ga cikakkun labaran duniyar
jama'a assalamu alaikum da fatan ana shin hantsi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashim Gumel Zai iya yiwa shugaban kungiyar alƙa'idar reshen kasar Mali na daga cikin ƴan bindiga 30 da sojin Faransa suka kashe a cewar rundunar sojin Faransa a wani sakon Twitter Minister Florence Pali ta ce zai iya yiwa an kashe Hamdan Kufa a wasu harhare da akaiwar wato aka fara kaiwa tun ranar Alhamis a yankin Mafti da ya hada da harharen sama da na jirage masu kar ungulu da kuma sojojin ƙasa Hamdan Kufa malami ne mai tsauraran ra'ayi dake shugabantar kungiyar Katibat Machina wanda ke zama bangaren babbar kungiyar Al-Qaida yanzu haka dai akwai dakarun Faransa sama da 3000 dake yaki da ta'addanci a yankin kasashen Sahel wanda ya hada da kasar Mali A jiya Juma'a ne mashawartan kasashen Turai suka hadu domin kammala shatar jijiyar ficewar Burtaniya daga kungiyar kasashen Turai kafin taron kolin da za a yi gobe Lahadi idan Allah ya kaimu don kammala maganar. Sai dai kuma kasar Spain ta nemi a yi wasu yayin canje don warware batun tsibirin Gibraltar wanda aka baiwa Burtaniya tun shekarar 1713 wanda kuma ita kasar Spain ce ke tace mallaka ta ne. Spain na son a warware magana ko tsibirin wane ne tsakanin Ingila da ita kafin a ci gaba. Mai magana da yawun shugaban Jamus Angela Merkel ya ce suna fatan mashawartan za su warware matsalolin da ake fuskanta kafin taron da za a gudanar ran Lahadi a birnin Brussels. Ruwan sama da aka samu a arewacin jihar California ya taimaka wajen kashe mummunar wutar dajin da aka yi ta fama da ita, amma yana kawo cikas ga kokarin neman garuwakin mutanen da suka mutu. Masu aikin ceto na amfani da manjagara wajen tura tarkace suna neman mutanen da suka ɓace. Sama da 'yan aikin sa-kai 800 suke aikin neman duk da rashin kyawun yanayi. Wutar dajin da aka yi wa lakabi da campfire ta kashe mutane 84. Wasu 563 kuma sun ɓace. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani rahoto da gwamnatin Amurka ta fitar na cewa tasirin sauyin yanayi ciki har da mahaukatan guguwa da fari da wutar daji na ci gaba da kasancewa a Amurka. Rahoton wanda aka rubuta da taimakon hukumomi da ma'aikatan gwamnatin Amurka sama da 12 ya ci karo da maganganun da kuma tsarin shugaba Donald Trump. A cewar wani rahoto da kamfanin dallacin labarai na Reuters ya wallafa, an fitar da rahoton ne jiya Juma'a lokacin da Amurka ke hutu. Daga baya kuma farar White House ta yi watsi da rahoton tana cewa ba gaskiya ba ne. Rahoton da aka fitar mai shafuka sama da 1000 ya yi gargaɗin cewa za a iya samun masifin yanayi masu ƙarfin gaske duk a sanadiyar sauyin yanayi. Yana ci gaba da cewa a faɗin ƙasar ana ganin ire-iren waɗannan masifu, kuma idan har ba a ɗauki mataki ba, lamarin ka iya ƙazancewa. Amurka ta yi waraba da wani rahoto da ke cewa Jamus ta katsewa ofishin babban bankin 'yan kasuwa na kasar Iran, Bank Mali, da ke Jamus layin waya da na yanar gizo, duk kuwa a dalilin matsin lambar takunkumin da Amurka ta saka wa Iran. A wani rahoto da jaridar kasuwanci ta Handsel Blatt ta wallafa na cewa kamfanin sadarwa na Deutsche Telekom, mallakar gwamnati, ta katsewa ofishin Bank Mali hanyoyin sadarwa sai dai babu tabbacin lokacin da hakan ya faru. Bank Mali dai na ɗaya daga cikin kamfanonin Iran masu yawa da takunkumin da gwamnatin Trump ta sake sakawa ranar 5 ga watan Nuwamba ya shafa domin daƙil harkokin samun kuɗin Iran da kuma matsa mata lamba don kawo ƙarshen munanan halayya da take nunawa. Tun watan Mayu, shugaba Donald Trump ya zanye daga yarjejeniyar da mutumin da ya gada da sauran shugabannin duniya 5 suka samar ta sauƙaƙawa Iran takunkumi, ita kuma ta dakatar da shirin ƙera makaman nukiliya da take. Daga ƙarshe gwamnatin shugaba Donald Trump na neman kotun kolin Amerika ta duba batun dokar da ta hana waɗanda suka sauya jinsin su shiga aikin soja. Je Juma'a ne gwamnatin ta nemi kotun koli da ta duba hukuncin da wata karamar kotu ta yi na hana soke kariyar da ake bayar waɗanda suka sauya jinsi. Gwamnatin dai ta tsallake kotun ɗaukar ƙara da yanzu haka take duba batun. Kotun koli dai ba ta fi shiga lamarin da ke gaban wata kotu ko kuma kotun ɗaukar ƙara ba, har sai kotunan sun yanke hukunci tukunna. Sai dai a jiya Juma'a gwamnatin Trump ta yi ikirarin wato ta yi kira ga kotun koli da ta shiga wannan magana da wuri, saboda ta kunshi batu ne da ya shafi al'umma.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Assalamu assalamu alaikum. Barkamu da hantsi kuma barkamu da saki saduwa a cikin shirin karamin sani kukumi ne. Madalla, kafin mu yi nisa ga jerin rahotannin da muke dauke maku da su a cikin shirin. A yau za mu kawo maku rahotanni guda hudu. Rahotanmu na farko zai ba mu labarin bude wata sabuwar cibiyar kula da lafiyar mata masu cutar yoyon fitsari da aka yi a jihar Neja. Rahotanmu na biyu zai yi magana akan irin cututtukan da ke shafar yara a lokacin sanyin hunturu da kuma shawarwari daga bakin jami'an kiwon lafiya na matakan da ya kamata a ɗauka domin kare lafiyar yara. Shi kuwa rahotonmu na uku zai yi mana magana ne akan gidan sauro mai magani da gwamnatin jihar Kano ta ce ta samar domin rabawa a ƙananan hukumomi 44 da ke faɗin jihar. Rahotonmu na hudu zai ba mu labarin rigakafin cutar polio da sauran rigakafin kare yara na yau da kullum da ya gudana a mazabar tsakuwawa da ke karamar hukumar Miga a jihar Jigawa. Baya ga waɗannan rahotannin, za ku ji mu da ci gaba da jawabai daga bakin masu ruwa da tsaki a yakin da ake kokarin yi domin kawar da cutar polio a jihar Borno da ma Najeriya baki daya. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. A ci gaba da kokarin kulawa da ake yi da matan da suka kamu da cutar yoyon fitsari a jihar Neja, an bude wata sabuwar cibiya domin kula da masu cutar. Wakilinmu da ke Mina headquarter jihar Neja, Mustapha Nasiru Batsari, ya aiko mana da cikakken rahoto.
Kwamishinan lafiya na jihar Neja, Dr. Mustapha Jibril, ya ce an bude cibiyar ne a garin Rafin Gora da ke karamar hukumar Kwantagora da za ta mai da hankali wajen kula da waɗanda suka kamu da cutar yoyon fitsarin da ma faɗakarwa akan yadda za a kaucewa kamuwa daga cutar kamar yadda ya yi ƙarin bayani.
Cutar yoyon fitsari da mata suke samu, muna samun shi sosai musamman a arewa domin matsalolin da muke da shi a ƙasan namu na matanmu, mukan samu cewa mutane da yawa ba su kan zuwa asibiti domin su je su haihu.
Dr. Mustapha Jibril ya ce ba wai auren wuri ne kadai ke haddasa wannan cuta ba, kamar yadda yayi karin bayani.
Yin aure da wuri ba wai shine lalle zai sa namace ta samu cutar yoyon fitsari ba, amma aure da wuri yana kawo, amma idan mutum yana zuwa asibiti yana yin awo za a iya duba shi, za a iya duba ta tana tsotsar cewa ba ta samu yoyon fitsarin ba. So yayin mutum ya aure da wuri akwai tabbas din cewa za a iya samun yoyon fitsarin, dan jama'a mu suka sani sai a tsotsar cewa duk namace da tayi aure da wuri kamar shekara 12 13 haka 14 akwai da cewa tana zuwa asibiti din kila ba za a bata ta haihu da kanta ba, sai kila ayi mata operation, ayi mata CA abin da muke cewa CNCS. To amma idan bata ta haihu da kanta ta zo ta samu cutar yoyon fitsari, shi yasa muke ganin duk ne sai zuwa asibiti ba su samu ba. To mu ma muna samu yara mu matan da suke da wannan cutar, amma banda ma wanda suke aure da wuri har da manya babba wanda ta kore wanda ta isa ta yi auren su ma suna samun ciwon yoyon fitsarin, idan suka samu ko jaririn da ke cikin ciki na da girma sosai ko suna da wasu wadannan matsalolin da zai hana yaron ya fita in ya zo nakuda. To ana abin da muke cewa obstetrical labor, wani labor yaki ya tafi nakuda yake tafi yanda ya kamata, so ko da mutum ma ba ya aure da wuri bane zai iya kama da wannan cuta din. So ita mai girma matan gwamna namu na jihar Niger Dr. Amina Sadiq Sani Bello tana ita ma likita ce, kwararren likita ce akan wannan harkokin. To tana zuwa tana taimaka ma mutane, tana yin aikin da kanta, tana gyara mata, mu ba mu an san kuɗi ana kiran mata su fito wanda suke da wannan cutar su fito sai musu aikin ta gyara su. To saboda kokarin da take yi a wannan aikin shine mai girma minister na health na Nigeria Professor Isaac Folorunsha Adewale ya ce to ya kamata a zo a hada center nan ma na ciwon yoyon fitsari a jihar Niger.
Kwamishinan lafiya na jihar Niger Dr. Mustapha Jibril kenan a lokacin da yake karin haske akan matsalar cutar yoyon fitsari da aka samar da cibiyar kula da masu cutar a jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
Masana harkar kiwon lafiya na ci gaba da baiwa iyaye mata shawara domin kula da ƴaƴansu a lokacin sanyin hunturu da muke ciki, domin kare ƴaƴan nasu daga kamuwa da cututtuka daban-daban da yanayi irin na sanyin ke tattare da shi. Shu'abu Mani ya aiko mana da wannan rahoto daga jihar Maradin Jamhuriyar Nijar.
Jihar kayanka dai ban sauke mu raba bane, shi yasa likitoci jin kunne ga galibin uwan daya ba da kula ga lafiyar ayansu sabilin tabbatar da kariya ga ƙananan yara kada su kamu da cutuka masu nasaba da sanyi da zai kawo musu illoli masu dama. Dokta Maman Bashir ya o shugaban asibitin Yan Madai.
Yan Malata da muke samu kai yara kan manya duka wanda suke zuwa wanda suna da matsala haraka numfashi ne, an san kenan akwai sanyi sheke ta wata ran matsala. In mutum a ce yana da wani ciwon huka da wanga sanyi lokaci da ake ciki yana iya tashi, in a ce yaro yana da wata bronchite wanda ita ma dai duka harkar numfashi ce tana tashi, kenan duk wani mai matsala numfashi ko sheda da za a ce a wanga lokaci duka yana tashi, shine muke samu yanzu. Yaro da yake zuwa kullun gashin ki
ko su uwaye wanda ba ruwan su suka yi ma ƴaƴansu wanka da ruwan sanyi nan babu matsala?
Kai wannan ai a lokacin ga ko lobo ba a lokacin ga bai kamata yana wanka da ruwan sanyi ba, amma yaro wanka waje kuma ya shigo daki kaga sanyin nan ya buge shi babu dadi.
Ko su daga masu hadar kasuwancin gwajo ko bosho wannan tanadi suka yi wa ƙananan yara lokacin sanyi? Mallam Ali wani mai sayar da bosho.
Insha Allah game da kayan sanyi na yara akwai su, kuma yanzu ma an fara fasawa musamman kamar abin da ya shafi bulusan ta ƙananan yara ko kuma kayan dadi yama ta yara.
Hattara dai uwan daya da cutuka na lokacin sanyi. Dokta Maman Bashir Ya'u na likitan Yan Madai da bayanin gargadi.
Kuma kana za a ce sai a kiyaye hawa tunda ya yaro da sanyi tunda sai yaro ya tashi a sa mai kayan dari a like ko ina wani hannuwan shi wani kawahun shi a mai kagulkin nan da ake duka ya kamata yaro a kiyaye, kenan yaro kuma a cikin sanyi a bar ma hutawa da shi a bar cikin daki a lokacin da sanyi ya huce rana ta dan fara.
Ya za a yadda ƙananan yara masu zuwa makaranta ko lakol kenan?
Kenan ya kamata yara wanda suke zuwa école ba ya ana su zuwa école ko makaranta, kenan a kare su da kyau, su ne rigar dari kagul da ake sawa wani society ake sawa har da gamma da ake sa na hannuwa ana samu yaro tunda yaro yana iya sanya yana iya bugun hannuwan yaro kamar su sanye kenan suna iya samu matsala kenan su sa kamar zahin shi kishi yayi kasa shi ma matsala ne shi wanka in ake kamar cikin dush an tana wanda ake cewa dush ta cikin daki me a cikin wanka lokaci an yi son ama yaro wanka da ruwan zahi
Shaibu Mani sashin Hausa na murya Amurka daga Maradi jamhuriyar Nijar
gwamnatin jihar Kano ta ce ta tanadi gidan sauro mai magani domin rabawa a fadin ƙananan hukumomi 44 da ke jihar kyauta a kokarin rage kamuwa da cutar malaria da take yi a tsakanin al'umma Muhammad Salisu Rabiu ya aika mana da rahoto daga kanan Dabo
babban jami'i a bangaren yaki da cutar zazzabin cizon sauro a ma'aikatar lafiya ta jihar Kano Dr. Bashir Muhammad Lawan ne ya bayyana haka a yayin da nake tattaunawa da shi akan irin kokarin da gwamnati take na dakile yawaitar masu kamuwa da cutar ta zazzabin cizon sauro
amma bangaren zazzabin cizon sauro lalle ana yin maiwa a kwanakin nan bai wuce wata biyu ba an sai gidan sauro mai magani kimanin miliyoyi sama da miliyan 65 me za a yi da shi mutane za a bawa kuma mutanen nan ba cici za su bayar ba kyauta za a ba da shi
yaushe za ku fara rabon wannan gidan sauro
amma fara ana kai
aina ake raba
yanzu kaga muna da asibitoci kananan hukumomin kananan hukumomin 44 na muna da asibitoci wanda suka kai kimanin sama da 1,300 kuma ba wanda ba a ba wannan gidan sauro mai magani ya raba
kamar su suke cin gajiya wannan gidan sauro a asibitocin nan
ya wato idan ka duba ita kanta cutar lokaci ba zai bada dama ba amma dai akwai abubuwan da ya kamata a gane akan cutar nan akwai waɗanda ake cewa at risk group waɗanda cutar ta fi wa lahani ko ta fi kama su ko saurin kama su to biyu daga ciki shine yara yan shekara 5 zuwa ƙasa saboda garkuwar jikin su bata gama tasirantuwa da jikin ta yi karfin da ya kamata a ce za su iya samun kariya daga gare ta ba shi kuma mata masu juna biyu su ma a lokacin da suke da wannan juna biyu garkuwar jikin su takan sauka kadan so wannan ne yake bada dama cewa za su iya kamuwa da wannan ciwo so idan muka duba hukumar lafiya ta duniya wato WHO akwai diddiga da bincike da take fitarwa duk shekara to a shekarar da ta gabata ta shekara ta 2016 ko da 16 ko da 17 akwai kididdigar da aka yi wanda ya nuna cewa kusan mutum 445 ne ke mutuwa sakamakon wannan shuman cuta ta zazzabin cizon sauro wanda kaso mai yawa daga ciki kusan kaso 70 yara ne yan ƙasa da shekara 5 suke mutuwa sannan kuma daga ciki kashi 11 na matan da suke mutuwa idan suna da juna biyu to zazzabin cizon sauro ne yake kawo rasa rayukan nan nasu to sai kaga cewa wannan cuta ce da wanda da ba za a yi mata da wasa ba lalle hada karfi da karfi a yi mai yuwa a ga cewa an dakile ta yadda ya kamata to kuma gwamnati tana yin haka dadin dadawa akwai committee ne ko gangami zance tsakanin gwamnati da hukumomi na lafiya masu ba da tallafi da suke Kano da sauran kuma dai waɗanda harkar lafiya ta dangance su kuma muke alaka da su ta wajen ganin cewa an samar da lafiya a wannan jiha ta mai albarka duk wata uku ana zama idan aka zauna ana yin duba na tsanaki akan waɗannan cututtukan da suke faruwa musamman kaga a kwanakin baya ana zancen amai da gudawa wato kwalara kenan sannan ko kuma sankarau wato meningitis kenan sannan kuma da wannan shan inna polio kenan sannan da ita kanta wannan shuman cuta ta malaria sannan ba kanda ko bakon dauro da ake kira sannan kuma da tarin fuka wato TB duk waɗannan ana zama a yi musu duba na tsanaki a dauki alƙaluma a dauki kididdiga a ga cewa to yaya za a biyo wannan abun kuma lalle ai abin da ya dace domin a ga cewa an samu mafita mai kyau an inganta lafiyar al'umma
Dr. Bashir Muhammad Lawan babban jami'i a bangaren yaki da cutar zazzabin cizon sauro a ma'aikatar lafiya ta jihar Kano kenan Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano Najeriya
a jihar Jigawa hukumomin kula da kiwon lafiya sun miƙe tsaye wajen aiwatar da rigakafin cutar polio a daidai lokacin aiwatar da rigakafin yau da kullum domin samun gagarumin nasara wajen aiwatar da rigakafin ga ƙananan yara in ji wakiliyarmu Halimatu Abdullahi
karamar hukumar Miga na ɗaya daga cikin wuraren da ake gudanar da rigakafin. Aisha Muhammad na ɗaya daga cikin tarin iyayen da suka kai yaran su domin karɓar rigakafin.
Na kawo ɗana gurin rigakafi don na ji ana yi kuwa jiya ana ta fama tun safe har wajen azahar ana akai yara rigakafi shine ni ma nazo na kawo ɗana domin ya samu garabansa rigakafi. Yaro na watan sahu na kakkai shi rigakafi wanda ya kamata a yi masa mun je zuwa sai kuma an muka koma za a masa.
Abis Sulaiman ita ce mai kula da yadda ake gudanar da rigakafin a yankin.
Ana gabatar da shi rigakafin polio da kuma na wannan rigakafin da ake wa yara tare da BCM. Yara ana yi musu rigakafin gaskiya ana bada hadin kai ana fitowa da yara iyayen ƴaƴa mata suna kawowa yaran su ana gabatar da shi yanda ya kamata.
To wannan karan dai ana gudanar da rigakafin ne ta hanyar allura ga yaran. Sakamakon yadda aka saba gani ta dugon baki. Malama Ramatu Muhammad na ɗaya daga cikin masu baiwa yaran alluran rigakafin.
Ta wannan allura tana kariya daga cutar sanƙinna ce kuma ana bada ita ne nan intradermal ake bada ita.
Kamar yaya?
Da allura ake ɗaukowa idan aka zuƙo wannan allurar a cikin sirinji sai a ɗauko adapto sai a saka. Idan aka sa wannan adapto shi zai guide din mu yanda zamu bada allurar ya tafi yanda ba zai wuce tafi ya bada subcutaneous ba.
Ba zai wuce cikin nama.
A fata sake shine 15 degree amfanin su duka ɗaya dan dai dukan suna kariya daga cutar sanƙinna ne kawai dai yanzu an ce wannan a bada ita a fata allura kenan sannan ita kuwancan kuma ana bayarwa dige
shi ma Bashir M Darai na ɗaya daga cikin masu bada alluran rigakafin a mazabar ta tsakuwawa
ni ina yin RID routine immunization
wacce ce routine immunization
wanda aka saba zuwa yau da kullum daga haihuwar yaro zuwa wata tara
to amma ita wannan da kake magana ta yau da kullum din nan an saba ganin ta a asibiti ya akai kuma sai ga ta tazo kuma wurin da ake yin rigakafin polio
domin ana samun gibi ne gaskiya mata wasu ba sa zuwa asibiti su je su cika wannan idan aka musu ta farko din nan daga haihuwa daga sun zo gida su aje ka tunan kawai sai su iko ma asibiti gudun korafin cewar ai asibiti yayi nisa ko ina wani uzuri shike dai aka kawo musu ita kusa da su domin ai musu a cika ta domin a daina samu wannan matsaloli na ba duk wacce ta zo sai ta zo da katin ta wancan da take ajiyo a gida wannan take saba zuwa clinic da shi na routine immunization idan muka zo muka ga yaro akan wannan allura ya cancanta yanzu a dora shi sai ai masa wannan antigen din da ya kamata idan kuma ya cika kenan sai je ka FIV wacce ake yanzu fractional IVV polio wacce ake yin ta maimakon a diga a baki to yanzu sai ake yin ta a cikin fata.
Halimatu Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
A gaida Halimatu Abdullahi daga dutsen jihar Jigawa yanzu kuma sai mai dugurin jihar Borno wajen taron wayar da kai domin yaki da cutar polio da gidan rediyon murya Amurka da haɗin gwiwa da hukumar nan da ke kula da kare yaduwar cututtuka wato CDC suka gudanar kwanakin baya taron da ya haɗa masu ruwa da tsaki a yaki da ake yi da cutar polio. Malam Muhammad Isa shine shugaban kungiyar makarantun Islamiyya dake jihar Borno wanda kuma suke taimakawa kungiyar UNICEF wayar da kan al'umma domin karbawa ƴaƴansu rigakafi a jihar ta Borno. Ya shaidawa taron irin gudunmawar da suke bayarwa a yaki da ake yi da cutar ta polio.
Mu a namu bangarenmu ta wajen addini da farkarwa da muke yi ba mu sai a haka kawai ba ko sai ranar da ake rawan ba. Muna da activities da yawa wanda muke yi a makarantunmu na Islamiyya musamman kamar kuka saukan Alkurani ko kuma saukan yaya dalibai da sauransu. Muna yawan zuwa muna yada wannan domin su fahimci wannan abin su sanarwa iyaye domin su malaman suna kusa da iyayen yaran ne shi yasa su ko a PTA meeting nasu su sanarwa su amince da cewa duk rigakafi da ake wa yaran su amince yaran su doka domin a samu lafiyan yara. Muna yin wannan activities kuma muna da kyau abin dangantaka da hakimanmu da kuma lawananmu da kuma hatta blamomin mu da muke tare da su don inda yake yanzu haka misali ni ina da votes da na raba na doka kai na colleagues na ma haka su mazun doka to a votes na duk da hakimin da yake area da lawanin da suke area da kuma blamomin da suke wani duk muna da dangantaka sosai a tsakanin mu duk wani abu ya faru na ko wani abu muna jituwa to shi yasa wayannan ma yana kara mana karfi akan fadakarwa ma iyaye akan su amince da doka wannan rigakafi kuma da rigakafin nan ba mu sai akan shi kare ba ma hatta wasu abubuwa daban na samun lafiya muna gaya musu kamar kusanta da sauransu duk muna gaya musu inda zasu rike kansu da inda zasu kula da gidajen su da kuma gurin abincin su da sauran su muna yi musu wannan barkarwa yanzu duk daga cikin islamiyoyin da za a ce da islamiya baya karban tana da wuya a Borno yanzu
Dr. Musa Melton ɗaya daga cikin likitoci ne dake tare da kungiyar nan na MSOP dake kokarin yaki da cutar polio a jihar Borno yayin taron bayanin irin kokarin shiga sako sako da kuma lungu-lungu na fadin jihar Borno da suke yi domin aiwatar da rigakafi ga kananan yara
a yanayin da muke a ciki a Borno kamar yadda Dr. Bolori yake fadi a duniya duka Nigeria ne da Pakistan da Afghanistan muka rage da wannan cuta ta polio yadda muke bi da shi a nan cikin Borno shine mukan duba daga garuruwa garuruwa kauyuka kauyuka angwani angwani ina ne muke iya zuwa da shi rigakafin polio ina ne ba za mu iya zuwa da rigakafin polio ba ina ne kuma za mu nemi taimakon ko su civilian JTF haka su kai mana shi rigakafin polio rigakafin cutar polio din so yadda muka yi shi shine mun raba Borno a cikin irin wannan kashi kashi amma akwai shi rigakafin ana bada ita wuri biyu ne daya shine wanda aka yi yau da kullum wato in aka haifi yaro a dauki yaro a kai shi asibiti a sama masa rigakafin cutar polio akan karba sau hudu ne in aka haifi yaro na yau da kullum kenan amma kuma daga lokaci zuwa lokaci mukan bi gida 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 kauyuka kauyuka angwani angwani muna bada wannan shi rigakafin cutar polio din na ukun sa shine wanda aka riga aka yi magana akan sa shine wanda muke cewa AFP surveillance shine muna neman yaro wanda yake kasa da shekara 15 wanda bai iya amfani da hannunsa ko kafarsa yaro kenan wanda yake kasa da shekara 15 shine wanda muke bi gida gida muna nema muna fadakar da mutanen anguwanni muna fadakar da kowa da kowa da iyaye da ma'aikatan asibiti duk inda suka sami yaro wanda yake kasa da shekara 15 wanda ba wai an haife shi bane da nakasa wato wanda dai yana nan dama yana iya amfani da hannunsa ko kafarsa sai daga baya baya iya amfani da hannunsa ko kafarsa so wannan yadda abun yanayin yakan cutar polio ta kasance kenan na hudunsa shine kuma wanda muke kiransa a turancin mopop wato a wani lokaci zaka iya samun wayansu yara a wayansu wurare wanda ba a samu an kai musu wannan rigakafin ba so nan abinda muka yi shine akan yi shiri matakin asibiti na farko wanda state primary health care development agency da duka partners da suke yakar cutar polio sai a je nan a yi musu rigakafin cutar polio so haka yanayin kawar da cutar polio haka yanayin yakar cutar polio ta kasance a duniya duka kuma haka muka yi shi a nan cikin Borno
Dr. Musa Melton kenan ya riga cikin likitocin da ke aiki da kungiyar MSOP masu yaki da cutar polio a jihar Borno yake wa taron haɗin gwiwa da gidan rediyon murya Amurka da kungiyar nan na CDC suka gudanar kwanakin baya taron da ya kunshi dukkanin masu ruwa da tsaki a yaki da ake yi da cutar polio a jihar Borno da kuma Najeriya baki daya da kuma haka shirin ya kawo ƙarshe a yau a madadin dukkanin wakilanmu da kuka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo maku Nasiru Yakubu Binnero ke maku fatan alkhairi a kasance lafiya
sauka kenan a wannan shirin sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya da Niger karfe 3 agogon Ghana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafin mu na internet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyin ku na salula dandalin VOA za ku kuma iya yin muhawara a shafin mu na sada zumunta Facebook da Twitter ku kuma iya samun hanyoyin tura mana sakonni da suka hada da lambobin waya a shafin mu na internet yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyin su da kuma Chibahiro Dodone da ya harhada sautin shirin alheri ke muku fata alheri